début de journée et prenez soin de vous.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fa yace tare da Mustafa Faruk Sanyin na da sauran abokan aiki kuke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba 18 ga watan Disamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Zahra Majalisar Dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniya da za ta ci gaba da samar wa gwamnati tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris domin kauce wa wasu ayyukan gwamnati. Manazarta sun ce kungiyar ƴan tawayen Siriya ta dauki salon sasantawa irin na kungiyar Taliban a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya. Jami'an ƙasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi zai da kima ya kife tare da kashi akalla mutane 25 wasu da dama kuma ba a gansu ba.
Kanin labaran kenan. A yau ne 18 ga watan Disamba ne jihar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar yayi jawabi ga al'ummar kasar inda yace
"Jiran waye da na turfi"
yace "Mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba wadanda a baya suke yi wa ƴancin kasar mu barazana."
Muna tafe da ƙarin bayani gaba a cikin shirin. Sannan yayin da Kristoci a faɗin duniya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti, wasu a Najeriya sun koka da tsadar rayuwa. Kamar kowace safiyar ranar Laraba yau ma muna tafe da shirin baki ne yanka wuya. Shirin da kan duba al'amuran siyasa, cece-kucen siyasa daga ƙasashe daban-daban, musamman ma a ƙasashen nahiyar Afirka. Amma yanzu sai a ji har zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugabannin Majalisar Dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris, tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna daga murmurewa daga bala'o'in guguwar Helene da Milton da sauran bala'o'i. Matakin samar da kudaden zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara aiki daga karfe 12 na daren Juma'a. Matakin zai kuma mai matakan karshe na kashe kudade na kasafin kudi na wannan shekara har ya zuwa ga sabuwar majalisar dokoki mai rinjaye ɗan Republican da zababben shugaban kasa Donald Trump. Amincewa da wannan matakin na daya daga cikin kudurorin doka na karshe da ya wajaba ɗan majalisar su amince da su a wannan makon. Kafi a rufe majalisar zuwa hutu da kuma share fage ga majalisar dokoki mai zuwa. Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta wanda ya yi sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane shida. Gano dalilin shi ne babban fifikon mu, in ji shugaban ƴan sanda Sean Burns dangane da harbe-harben da aka yi a ranar Litinin wanda ya bayyana a matsayin lamari mai raɗaɗi da ban tsoro. ƴan sanda suna kokarin tantance wani sako da ƴar bindigar mai shekaru 15 ta wallafa a yanar gizo wanda kuma da alama ta mutu sakamakon rauni da ta ji wa kanta. Hukumomi sun ce wadda ta yi harbin Natalie Rupnow tsohuwar ɗaliba ce a makarantar Abundant Life Christian School wacce ke da ɗalibai sama da 400 da ke karatu tun daga matakin ajin reno har ya zuwa babbar sakandare. Matasa sama da 200 da suka fito daga kasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su da suka hada da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu. ga wakilin Muhammad Mahmud da karin bayani.
Matasan da suka fito da kasashen Mali, Burkina Faso, Nigeria, Togo da kuma Niger mai masaukin baki sun kuma tattauna kan hanyoyin samun mafita kan waɗannan kalubale da ke gaban su, wanda a cewar su ke hana ci gaban rayuwar su. Malam Ahmed, shugaban wata kungiyar matasa a Agadez.
Matsalolin da matasa suke ciki suna da yawa, kadan daga cikin su sune na rashin aiki da kuma wasu suna son formation ba su samu.
Sunana Amin Muktar Wudin, wanda nake wakiltar Nigeria a taron kasashen yammacin Afirka da ake anan a Agadez. Babbar matsalar da matasa suke fuskanta shine yanzu haka zaka tarar an yi matasa sun yi kokari sun je lakwal, ma'ana school kenan, makaranta, sun yi karatu. Abinda idame su shine suke dogara da gwamnati ta dauke su aiki. Matasa suna fuskantar wannan matsala ta rashin aikin yi, wanda ita take jawo ake fadawa wasu hanyoyi da ba a bukatar a samu kai, ko iyaye ba sa son ƴaƴan su samu kansu, ballantana kuma su kansu magabata, saboda abun yana ba wa magabata wahala wajen tafiyar da tarbiyar matasa.
Ajeja Hamid Mahmud. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
An jima kaɗan, Murtala Faruk Sanyin na zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. A yau ne 18 ga watan Disamba, Nijar take bikin cika shekaru 66 da zama jamhuriya. Shugaban gwamnatin mulkin sojin kasar Janar Abdulrahmanu Tiani ya yi jawabi inda ya tabo muhimman batutuwa da suka shafi tafiyar kasar daga lokacin da suka karɓi mulki. Ya kuma jaddada aniyar ci gaba da kare manufofin gwamnati da fafutukar tabbatar da cikakken yanci daga 'yan mulkin mallaka. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munbarma ya aika mana da ƙarin bayani daga Yamai.
A wannan jawabi na mintoci kusan 30, shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya yi bitar nasarorin da aka samu daga darewar CNSP kan karaga kawo yau. Yace mun kori sojojin kasashen waje ba tare da nuna kyama ko wata rigima ba, wadanda a baya suke yi wa yancin kasar mu barazana, suna kuma hana wa dakarun mu sukunin gudanar da aikin su kamar yadda ya dace. Haka kuma mun soke dukkan wasu kwangiloli da dukkan wasu dokoki da yarjejeniyoyi na rashin adalci wadanda ba sa amfana wa Niger komai.
Tous les Nigériens regardent dans la même direction.
Sannan ya ce an yi nasara wajen hada kan al'umma a game da abin da ya shafi muradin kasa, ma'ana daga yanzu dukkan 'yan Nijar alƙibla guda suke kallo. A yau Nijar ta gwada cewa za ta iya tsayuwa da kafafunta, ta tunkari matsalolin ta'addanci, ta kuma yi nasara, ta biya albashin ma'aikatanta, ta kuma ɗauki ɗawainiyar bukatun kanta da kanta. A taƙaice, ƙasar za ta iya rayuwa ba tare da jiran tallafin da ake cewa tana samu daga waje ba, waɗanda wani bi ake fakewa da su don yi wa 'yan Nijar barazana ko a wulaƙanta su. A karon farko a tarihin Nijar, dukkan wasu matakai da suka shafi kasar da 'ya'yanta ana daukar su ne a nan gida daga 'yan kasa domin amfanin Nijar. Dalilin haka ne ma yasa duk da mawuyacin halin da ake ciki ya dauki matakin samar da sassaucin rayuwa ga al'umma ta hanyar rage kudin man fetur da rage kudin likita da rage farashin siminti.
Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire.
Yana mai alfahari da sabuwar alakar kasar da wasu kasashen waje.
Il s'agit d'une décision irreversible.
A game da batun ficewa daga sai dawo, ya nanata cewa ba makawa. Kasashen nan uku sun balle ba fashi, magana ce ta kare 'yancin kai cikakke, wanda ke matsayin ginshikin tabbatar da tsaro a yankin, sannan mataki ne da ke toshe dukkan hanyoyin da manyan kasashe ke bi su fake da sai dawo su yaƙi kasashen
IOS.
Shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger, wanne ya sake nanata alkawalin rike amanar da ya dauka, ya jinjina wa dakarun tsaro saboda jajircewar su akan tsaron kasa a wannan lokaci na gwamza yaki da 'yan ta'adda. Haka kuma ya yaba wa al'umar Niger sakamakon yadda suke ci gaba da nuna juriya kan mawuyacin halin da ake ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, a gaida Sule Mumuni Barma, Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanyin na da cigaban labaran duniya.
A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Syria, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta dauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta dauka a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta Ahmed Al-Shara, wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice. Ya gana da manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan Syria a ranar Lahadin da ta gabata, inda ya jira da bukatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Syria da kuma kiyaye yankinta. A wata hira da jaridar The Times of London, Al-Julani ya ce ba za a yi amfani da kasar Syria don musgunawa wata kasa da ke makwabtaka da ita ba, ciki har da Isra'ila. Afandayar Mir, wani masani a cibiyar zaman lafiya ta Amurka da ke Washington, ya shaida wa muryar Amurka cewa kungiyar TSCS ta gabatar da sakon sulhu irin wanda 'yan Taliban suka gabatar bayan kwace mulki a shekara ta 2021 ta hanyar saka kanta a siyasar yankin, ta yadda hakan ba zai tunzura kasashen yankin da ma sauran manyan kasashen duniya su kyamace ta ba. Bayan kwace mulki a cikin watan Agustan shekara ta 2021, Taliban ta yi kokarin tabbatar wa kasashe da ke makwabtaka da ita da sauran kasashe masu karfin fada a ji a duniya cewa ba za ta baiwa kowace kasa damar amfani da kasar Afghanistan domin cutawa wata kasa ba. Jami'ai da mazauna yanki a tsakiyar kasar Congo sun ce wani jirgin ruwa da aka yi wa lodi fiye da kima ya kifi a wani kogi da ya kashe akalla mutane 25 da suka hada da kananan yara, sa'annan wasu da dama kuma ba gansu ba. An yi yakinin cewa jirgin na dauke da fasinjoji sama da 100 a jiya Talata, kuma ya kife ne jin kadan bayan ya so mu tafiya a cikin kogin Fini bayan da ya taso daga garin Enongo. Wannan shine bala'i makamancin wannan a baya-bayan nan da ya auku a kasar ta Congo. Ana bayyana damuwa kan cewa adadin waɗanda suka mutu na iya karuwa sosai. Hadarin na ranar Talata shine na hudu a wannan shekara a lardin Main Dombe, yankin da ke kewaye da koguna inda yawancin su suka dogara da sufuri ta jiragen ruwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da mafiya addinin Krista ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirsimeti a Najeriya, bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da tsadar rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki, lamarin da wasu da dama suka ce zai hana su yin bikin kamar yadda suka saba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi na dauke da rahoton.
Bikin Kirsimeti muhimmin biki ne na ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa alayhi salam, wato Yesu Kristi. Game da wannan, na kuzanta da Pastor Dr. Yohana Buru inda ya kara haske game da muhimmancin wannan babbar rana. Gama biya.
Gaskiya ne wannan ranar na muhimmanci sosai, domin abu na farko tun daga cikin tafsirin At-Taura sura 3 aya 15, Ubangiji Allah ya gaya wa Annabi Adamu da Hawwa annabcin abin da zai faru nan gaba, Yesu zai shigo duniya shine zai zama mai fansar daga zunubin da suka aikata a cikin wannan lambo ta Garden of Eden. To daga nan Krista na da bege cewa mai ceto zai shigo duniya, sarkin salama zai shigo, zai kawo mai ceto ya samu yafiya ta wurin mutuwa da tashin Yesu Almasihu, da kuma yafin zunubi da kuma jinkai da rama da Allah da Nuhu bin Adama in mutu ya bari gaskiya gare shi.
To Pastor, wannan rana menene kake son mabiya su yi bayan zuwa tsakanin sun yi ibada? Da
akwai abubuwa masu yawa kamar da ka ce ranar ibada ne, ranar godiya ne, ranar addu'o'i ne. Wasu ma suka duki azumin rana ba mu maganar cin abinci ko sha domin godiya ga Allah. Ranar sada zumunci ne, ranar nuna kauna ne, tausayawa ne, rana ne da ya kamata kisa ya rayuwar da Allah Ubangiji zai ji daɗi, ya kyautata mu'amalarsa da fahimtar juna, ya taimakeke ni ga makwabtansa da ba addini su ɗaya ba, ya nuna musu kauna da kuma taimake su.
To na kamar yanzu yadda ake cikin wani irin yanayi, ka san an ana biki na sallan Kirsimeti aka yi hidindimu, to idan shekara ta zo da tsauri kamar irin wanda ake dan kokawa yanzu, menene sakon ka ga mabiya?
Amma ta da wannan ai ranan bauta ne, kowane mutum ya hakuri abin da ya samu duk mutum ya nuna hakuri abin da ya samu to alamar shi Kirista na gaske yana da imani ba dole wannan ba to duk an samu kai a cikin halin kunci dan Allah uwar gidanki hakuri ku koma ga Allah cikin addu'a a kona a tashi Allah zai kawo muna waraka
Pastor Dr. Yohana Booth
na kuma zan tada Reverend Audu Bakwai mararraban kankara
halin da wannan kasa ke ciki ba abin da ke kan gaba irin mu ta addu'a Allah ya kawo mana sassaucin tsadar rayuwa cewa gabanni da mazuya a taro a girmama Allah kowa ya ba kowa hakinsa wa'anda ke shugabanci na kasa sarakuna na gargajiya da su malaman na addinin Kirista da kowane bangare dai wato kowa dai ya girmama Allah kuma mu taro kowa ya ba kowa hakinsa idan aka haka addu'ar da muke yi da azumin da muke ubangiji Allah zai fi saurin karba
na'am
kuma wannan yan bindiga da ke janna zama jama'a muna addu'a Allah ya shirye
shin ko yaya iyalai ke ciki dangane da shirin bikin Kirsimeti a Bala
tunan na Malam Ishaku abubuwa sun tsawala ga wahalar rayuwa tun matsalar mun fitu da aka samu an samu matsaloli da dama abubuwa sun zama yanda suka zama in magidanci yanzu dan abin da yake zuwa ya kankwalo sai ya wahala sannan ya samu iyali su ci balantana a ce za a yi wata hidima ta Kirsimeti sai dai abin da Allah ya yi kaza 10,000, 10,000, 12,000 ai kaga sai dai abin da Allah ya yi
na kuma zan tada wata magidanciya Madam Maria
to yaya shirye-shiryen Xmas
ana baki kokari kasan abin sai ana yi a hankali in mutum ya fara shiri da wuri to zai samu sauƙin abubuwa
a dangane da batun tsaro kuma na tuntubi kakakin headquarter rundunar yan sanda shiya ta 14 CSP Gambo Isa wanda ya tabbatar mana da cewa
an ɗauki matakai waɗanda aka saba na tsaro kuma an tura isassun jami'an mu domin su je su ba da tsaro a wuraren bauta musamman majami'u da wurare na shakatawa da inda yara za su je wasanni da manya-manyan wurare na kasuwanci hatta ma da kasuwanni manya-manya irin waɗanda daga kudancin Najeriya akan zo a sayi dabbobi a tabbatar da cewa an samu tsaro ko ina kuma mun shirya tsaf mun dauki matakan da ya dace kuma alhamdulillahi a rahoton da muke samu daga jami'an mu duk da aka tutura wurare cewa alhamdulillahi ana samun tsaro da zaman lafiya
da wannan a ce komai ya yi tsaf tantance malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sani Sha'ibu malumfashi ana sauraron shirin ne daga nan Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya shekara ta 2024 dai ta soma adabu a cikin shirin na wannan makon za mu kawo muku wasu muhimman al'amura da suka faru muka kuma kawo muku a cikin shirin a wannan shekarar mai karewa Assalamu alaikum. Shekara ta 2024 ta soma ne da cece fice kan kasafin kudin Najeriya, inda yankin arewacin kasar yayin korafin rashin adalci wajen raba ayyukan da ke cikin kasafin kudin na shekarar ta 2024. Bayan da tuni majalisar dokoki ta amince da shi kuma shugaba Bola Tinubu ya rattaba masa hannu zuwa doka.
Yayin da 'yan Najeriya suka ji yawan kudin sama da trillion 28 kowa yana ta murna amma daga baya ba an bincika sai aka tarda cewa wannan kasafin kuɗi mafi yawansa ya tafi bangarori guda ɗaya ko bangarori guda biyu mafi yawan ya tafi bangaren da shugaban ƙasa ya fito a turance wanda ake kira Southwest bangaren jihohi na Yarbawa jihar Lagos Oyo Ondo Osun Ogun da ikiti sai daga baya kuma kaso mashi yawa na biyu ya taho daga bangaren da shugaban majalisar tarayya ya fito shine Godson Ofadio shine ake kira South South ko kuma yamma mafi yamma da ya tsara da Rivers Cross Rivers Bayelsa Delta da kuma Edo jihohi guda shida Northwest ita ta bada kuri'a na APC sama da kashi 1-3 na Asiwaju Bola Ahmed Tinubu amma abun mamaki wata jiha daga bangaren Northwest ita ce Zamfara aka fara bincikawa kamar bangaren education bangaren tsaro da bangaren kuma agriculture ma aka samu cewa wani bangaren ma ba a sa musu komai ba to wani lokaci sai abin ya ban mamaki in majalisa da ake tura su su je su wakilci jama'an jihohin su bacci suke yi ne rashin bincike ne ba sa yi har a gama irin wannan abu ba za su tantance su ga cewa me wa irin kaso aka musu a jihohin su ba
mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawa kan kasafin kuɗi Sanata Ali Ndume ya ce lamarin ba haka yake ba
muna da lissafi muna yi kaman ni kam da sauran ma to ya za a yi a ce ma wani ya kawo maganar ai cha bangare inda Opabio yake an yi kaza 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 shi a zaman shugaban majalisa yana da nashi to amma mu fa speaker daga arewa yake shi mai kasafa kudin ma a majalisar wakilai daga arewa yake ni kaina daga arewa nake deputy senate president daga arewa yake to haka kawai muna zaune sai a ce ana warewa ana kashe kudi in mu ne ba muke kenan to in daga bangaren zattarwa din ne shi minista na kasafin kudin ma shi dan kebi ne dan arewa minista na ajiri da ake zargi cewa an yi wani abu nan ma shi ma dan arewa ne karamin minista ma na wurin ma shi ma dan arewa ne
a ranar 15 ga watan Janairu kuma kamar kowace shekara rana ce ta tunawa da kashe premier arewacin Najeriya na farko sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto da kuma gudunmuwar da ya bayar wajen shata tsarin mulki da demokradiyya a arewa da ma Najeriyar baki daya
to sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto mutum ne wanda yake a lokacin da yayi mulki al'umma shi suna so ne yana son su yana da kaihin basira da kaihin tunani manufa ta arewa ta ci gaba yanda za ta iya takara da sauran bangarori daban-daban na Najeriya ba da an kwari ta ba a arewacin Najeriya ko kabilar ka bambanci ko bambanci na addinin ka wannan ba ya sa ta tauna izalunci ka don haka ya rungumi kowa shi ya sa irin su makiyar Audu Buba suke kusa gare shi kuma shi ya sa da aka zalunce su an ka kashe shi da kiristocin arewa da musulman arewa ko waɗanne suna ganin sun yi babban rashi
a ƙarshen watan Janairu kasashen Niger Mali da Burkina Faso suka ba da sanarwar ficewa daga kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ko CEDEAO biyo bayan takunkuman da kungiyar ta kagaba wa Niger sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi wanda ya hambarar da gwamnatin zababben shugaba Muhammad Bazoum
to wannan mataki yayi daidai da abin da al'ummomi suke jira saboda ka san tunda aka yi juyin mulki 26 ga watan Juli an ma kasar Niger wasu kakoban matakai hadda ma wato rihe iyaka da sauransu da aka yi tsakanin mu da Benin da kasar Nigeria to kuma sai ma hau watan Disamba kadai 10 ga watan Disamba wai ita CEDEAO din wai ta ma lura da Niger an yi juyin mulki kuma ta yarda da magabatanta wanda suke bisa kan karagar mulki a halin yanzu
lallai wannan yunkuri na mai da agogo baya da waɗannan kasashe sun kai sai mu ga cewa da abu ne wanda zai kawo ma kasashen su matsaloli sabili da yake diba wadon kasashe guda uku wato duk cikin kasa ECOWAS duk cikin kasashen CEDEAO su ne na baya cikin sau su ne jerin baya su ne baya ga tattalin arziki su ne baya a zahiri ga arziki don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan wato haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen CEDEAO wato mai da kasashen su baya ne
A farkon watan Fabrairu, ‘yan Najeriya sun soma korafi kan matsin tattalin arziki da aka alakanta da matakin gwamnatin kasar na cire tallafin man fetur, tare da gudanar da zanga-zanga a wasu yankuna, duk da yake bata gane fadin kasar ba.
Muna yi ne saboda abinci ya yi tsada, kuma gwamnati bata yi mana komai ba, muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah, muna son gwamnati ta yi kyakkyawa, ta duba abinda muka taso da shi yau da safe, ta kawo mana sassauci a cikin lamarin.
Abinci ya yi tsada, shinkafa 2000, garin kwaki 1000, garin masara 1500, ana sai da duka, dukowa na sai da abin da ya gada ma, gashi muna February, abincin gona na fitowa, komi na tsada, ni tun da na san fita duniyan nan, ni ne ba taba ga irin wannan ba.
Na farko, gwamnati ta tantance yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi. Kamfanin da suke na cikin gida suke production na abin da ba su support na su abuci da a karyayyen kuɗi. Misali, ɗan mutu yana Italiya, abu saman yana yin taliya, yana yin makaroni, suna yin mai. Gwamnati ta jito kuɗi ta ba su su ce gashi nan kuma na producer abinci a kan lokaci. Ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai ya wuce kaza.
A farkon watan Maris kuma ƙungiyar ECOWAS ko CDAO ta ɗage takunkuman da ta kagaba wa jamhuriyar Nijar sakamakon juyin mulkin soji. Tare da ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sake hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum. A cikin watan na Maris ne kuma gwamnatin mulkin sojan Nijar din ta bada sanarwa na yanke alakar soji da kasar Amurka.
Mataki wanga wanda gwamnatin Nijar ta ɗauka mataki ne wanda yake mun jima muna jiran shi. Mun yi farin ciki kware abinda suke yi cikin wannan kasa tabba mu sani ba kuma ba mu gan shi ba. Mu mun so lokacin da aka kori mu taro France ma a gama tare da su kamar a kore su.
Ya sunan na isu su to stay mu san ma abinda suke yi ba. Daga nan kaga gara ma ta sai ya yi zaman alheri da zaman sun
cike mutane da suna amfana da su. Kun ga dukkan nan gara da su suke mutane da sun yi abin alheri ta kasan su bisa ayyukan da suke kai ba rana ba gwamnati da kirin mun ta kai Paske ita kasan mai take shi an tadda kiran matakai wa'annan mutanen da suka rasa aikin su su sai a diba a gani adadin su nawa ne kuma an samu a kai su wasu ayyuka daban wanda za su kama wa amma yayi musu wani gurbi
American suna da amfani cikin kasa ga gaskiya ne tun daga sa suna taimaka mana bisa harkar tsaro in ka doka bisa harkar ta addinci ma gaskiya nan Niger abin ya rage amma ni da gaskiya korasi ni ban ga amfanin korasi ba gaskiya fi su gidda ya kamata dai wanga su zana mu su samu su daidaita tsakanin su da turanga duka gaba daya ba suna tallafa mu yaman tsaron mu da kan ki fiye gidda bamu da toma ga kuma jaye wasu gaskiya barmu koma bayani a bisa harkar tsaro gare mu nan musamman Niger
sanda sojan Faransa da sojan Niger Amurka da Togo sune aka zaba kawo masu shedu to yanzu abin ya bani mamaki da haka ya faru
masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku cigaban wannan shiri a madadin duka abokan aiki Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
Zara a takaice shugabannin majalisar dokokin Amurka na dabda kaddamar da wata yarjejeniyar da za ta ci gaba da samar wa gwamnatin tarayya kudade har zuwa ranar 14 ga watan Maris tare da samar da sama da dala biliyan 100 na agajin gaggawa domin taimakawa jihohi da al'ummomin yankuna murmurewa daga bala'o'in guguwar Helen da Milton da sauran bala'o'i matakin samar da kudaden da zai hana rufe wasu sassa na aikin gwamnati da zai fara daga karfe 12 na daren Juma'a ‘Yan sanda a birnin Madison na jihar Wisconsin a nan Amurka sun faɗa a jiya Talata cewa suna aiki domin gano musabbabin harbe-harben da aka yi a wata ƙaramar makarantar Krista mai zaman kanta wanda ya sanadiyar mutuwar malami da ɗalibi ɗaya tare da raunata wasu mutane shida. Matasa sama da 200 da suka fito daga ƙasashe 5 na yammacin Afirka sun kammala wani taro a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar tare da zimmar nemo mafita kan matsalolin da ke addabar su. Da suka hada da rashin aikin yi da shiga harkokin ta'addanci da dai sauransu. A yayin da kasashen duniya suke shata sharuɗa ga sabbin shugabanni a Siriya, jagorar kungiyar 'yan tawayen ta ɗauki matakin sasantawa irin wanda kungiyar Taliban ta ɗauka a Afghanistan domin neman amincewar kasashen duniya a cewar manazarta. Ahmed Al-Shara wanda aka fi sani da Abu Muhammad Al-Julani, shugaban kungiyar Hayat Tahrir Sham ko kuma HTS a takaice. Ya gana da manzon musamman na Majalisar Dinkin Duniya kan Siriya a ranar Lahadin da ta gabata inda ya jaddada buƙatar samun goyon baya cikin sauri domin sake gina tattalin arzikin Syria da kuma kiyaye yankin ta.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin ƙarfe 8:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da maimaitin shirin a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya ci ni gabatar da shirin, da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai mu.